والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala cikin ikonsa da huwacewarsa rayuwarmu ta iso wannan yammaci na wannan rana ta Litinin, yau 14 ko 15 16 ga watan Zulqa'ada shekara 1447 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Mun sake haduwa wannan majalisi na Masjid Ali bin Abi Talib dake gandun wambai cikin garin Azare, inda rana irin ta yau muke darasi a wannan littafi na Adda'u wa Dawa na Allamatu Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullahi alayhi. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana muwafaqa. Mas'aloli ne da malamin yake bujiro mana da su domin a nisantar da bawa da ya fahimce su daga aikata saƙon Allah da nisanta daga saƙon Allah, don kada ya kai matsayin da saƙo zai kashe masa zuciya ya hana shi bin Allah ɗin, ya dankwafar da shi kuma ya sanya masa burace-burace na samun rahamar Allah. Domin shi saƙo sannu a hankali ne yake ɓarna a zuciya ba tare da mutum ya farga ba, har sai ya zamanto laifi ya yi katutu, yadda idan har ya riga ya bi jiki ya kashe zuciya, to zuciya ba za ta iya tsinkayen laifi a matsayin laifi ba, kuma ba za ta iya ganin dadai a matsayin abin da za ta yi sha'awa ta kwaɗayinsa ba. To nan malam ya kafa wani, ya kulla wani fasali, ya ce faslun al-ma'asi tud'ifu ta'zimar rabbi, wato shi saƙo yana raunana girmama Allah ma, wato yana son bawa idan har saƙo ya yi yawa a zuciya yakan sabbaba wa ma'abucinsa wato ya daina girmama Allah, girmama Allahnsa ya zan ya yi rauni. Ya ce wa min uqubati dhunub, daga cikin uquba da zunubi yake wa ma'abucinsa, أنها تضعف في القلب تعظيم الرب سبحانه وتعالى. واتو تنا روننا جرم مع الله سبحانه وتعالى أتكن زوتيا. ومن صنع هنك لي وانديك يغنن جرم مع الله. جرم مع الله إذن ينك آر كمبما ينك آر يويتا. تو يكن سابا ويجي شوكي دسوية زواج الله. شوكي دسوية زواج الله نن da mutum yake samu imaninsa zai ƙaru, kuma zai ji duk wani abu wanda ya saba ma Ubangijin nan da yake ƙauna ba zai aikata ba. Daga lokacin da ya ga kuma ya aikata, to zai razana saboda yanzu ya saba wa masoyinsa. Mun gane ko? Amma idan mutum yana saƙo, to girmama Ubangiji zai fita a zuciya. Wani abu guda, duk lokacin da mutum yake aikata saƙo, to shedan yakan yi ƙoƙari ya hana shi tuna Allah a wannan lokacin. Haka ne ko? Domin idan bawa yana saƙo kuma sai yake tuna Allah a lokacin da yake saƙo, to zai tsorata kuma zai je kusa da tuba. Zai tsorata saboda girman Ubangijin yana nan a zuciyarsa. Amma shi saƙo idan ana yi ta'ammuli da shi, sannan a hankali zai dinga kauda mutum daga tuna Allah a lokacin da yake saba, to kaga har ma sai akai munzalin da ko da ba lokacin da yake cuɗanya da saban ba, baya son tuna Allah, saboda idan yana tuna Allah zuciyarsa ta ƙaunaci saban da yake yi, to zai riƙa ganin kamar azabar Allah na kusa da shi, shi ko fata yake shiga aljanna. To don haka sai ya daina tuna Ubangiji, kullum hararan aljanna tasa yake yi, alhali kuma yana ta'ammuli da saƙo. Mun gane ko? don haka sanna a hankali irin wannan sai ya rauna na masa ganin girman ubangijin mu ai shine har sai kaga mutun ya kai munzalin da wai wani ne bane wani labarin abin ta ajibi wani ne yake da wakili a gona shekarun baya can yake ta tura mar kudi ai kaza ai kaza ai kaza sai da aka yi girbi da damana ashe shi wakilin na sai nazo yana diban kaya a gona sai tura ƴaƴansa yaje sai su dinga diban kaya shi duk lokacin da yaje sai ga an diba abu irin an sa a bushiya din nan ba ana tara kaya ba dan rufe shi sai ga aka baga bushiya muke cewa mu sai ana tsakurewa kadan kadan eh to wata rana ya je kawai sai ya tadda yaro yana diba sai kama shi sai ga ashe yaro dan gidan wakilin nasa ne yace to kai din waye ki saka kai sai ce wane sai ya ji sunan wakilin ce wane wannan nayi wannan mai dai ce baban sa ne ai dai kan turo wannan dama ina zuwa diba ka sai yaro sarki gaskiya sai ce to shikenan yanzu idan ka je gida ka ce masa wane ya zo shi kuma ya san ganka kana diba ai kashi gari sai gashi ya biyo shi da ya biyo shi kawai sai zo ji arazane yace yanzu ashe kai kana diba mun kayana yake cewa don Allah shi dai ya to ne yanzu mai kawo koje nace shi yanzu kawai ya zo ne kai hakuri ka tsamini Allah isa kawai shi yana tsoron kar a kai shi wajen alƙali wai na roƙonsa ne ya zo ne don Allah ya roƙe shi yayi hakuri ya ja masa Allah isa kawai kaga Allah isa shi bai dauke ta a matsayin komai ba yanzu ne akwai girmama ubangiji a ciki an fi ganin girman alƙali ko Allah ya sauka to shi sako a hankali sunyawa ake yi wato girman ubangijin ma sai a daina ganin sa shine malam yace annaha tud'iku fil qalbi ta'zima rabbi azza wa jalla wato tana raunana girman Allah subhanahu wa ta'ala a cikin zuciyar mutum وتضعف وقاره في قلب العبد ولا بد kuma za ta raunana nutsuwa waqar nutsuwa da bawa yake samu da danfaruwa da ubangijin sa a cikin zuciyar bawa wala budda ba makawa sako sai ya aikata haka sha'a am aba ko ya gada ko ya so ko bai so ba in dai mutum yana ta'ammuli da sako yau da kullun yau da kullun to zai nakasa masa ganin girman ubangiji a zuciyarsa ولو تمكن وقار الله وعظمته في قلب العبد اندا اچي واتو سامن نصوا ده الله يا تبتا زوچير باوا كما جرمان الله يا تبتا ا cikin zuciyar bawa لما تجرأ على معاصيه ده بيي kangara ده بيي kangare wajen sabawa Allah ba inda bawa ya ga girman ubangiji ba zai kangare wajen saba masa ba warubu maktar wal muktaru yace to amma ta yayyuwa wani rudadde ya rudu ya dinga rudan kansa wa qala yace inna ma yahmiluni ala al maasi husnur raja ai wai abin da ya sanya shi yake sako saboda yana da kyakkyawan fata ne a wajen ubangiji tunda Allah ya siffanta kansa mai gafara ne mai jinkai ai ba mu manta wancan a baya irin wannan abubuwan da malai ya tattauna ba ko to ta iya wani shi sai rudu sai ga ai yalwar Allah rahamar Allah tana da yawa abin ma da ya saka shi kenan ya saba ai mun ji a baya malai ya ambaci akwai wadanda su suke da azkar wadanda wadannan azkar din suna cinyewa sako ne eh don haka su abin nan abincin azkar din sako ne don haka a lokacin da ba a yin azkar din ai ba a yin sako ma to azkar din sai kuma lalimi lada ya ta cinyewa ka duba wani sheɗanci an ingiza mutane kenan kullun su dinga ta'ammuli da sako to shine yace wa qala mutum rudadde zai iya cewa inna ma yahmiluni ala al maasi husnur raja kyakkyawan fata da yake ma ubangiji wai shine ya sanya shi ma har yake saba ma Allah subhanahu wata'ala wa tama'i fi afwihi da kuma kwadayin da nake yi na yafiyar Allah la ba'afu azamati azamatihi fi qalbi ba wai raunin ganin girman Allah a zuciyarsa ne yasa yake sabon ba wani zai iya rudu a fada haka wato yana nuna kenan ko da mutun ya raya haka to lalle sako idan mutun yana aikatawa sannu a hankali rashin ganin girman Allah ke sabbabawa ayi ta hawhawa ana aikatawa wa hadha min mughalatati an-nafs domin mutun ya dinga wancan rudun yana daga cikin wato rudu mughalata galadi kenan kuskure ba a ce kuskure ba sai a ce katobara yana daga cikin katobarar da zuciyar mutane ta ne fa inna azamata allahi wa jalaluhu fi qalbil abdi domin girman Allah subhanahu wa ta'ala da daukakar Allah madaukaki idan ta girmama a zuciyar bawa takatabita azima hurumatihi takan sanya bawa ya dinga girmama alfarmar ubangiji da abin da yake na alfarmar Allah ne to bawa zai girmama shi wa ta'zimu hurumatihi yaqulu bainahu wa bainal dhunub kuma girmama alfarmar Allah za ta shama kance tsakanin bawan nan da kuma aikata zunubi haka ne ko ba haka ba duk wanda kake ko mutun ne kake ganin girman sa baka san saba ba mutumin da kake ganin girman sa yana da daraja a wajenka kuma sannan na biyu kana matukar kaunarsa to zaka ga baka so kai wani abu wanda zai taba masa zuciya haka abin yake ko to don haka ashe kenan girman ganin girman Allah subhanahu wataala yakan sa bawa ya girmama alfarmar Allah duk inda Allah ya ce wannan iyakar sa ce to bawa ba zai dai sallaka ba wa ta'zimu hurumatihi yahulu bainahu wa bainal dhunub girmama alfarmar ubangiji kuwa za ta sha makance tsakanin bawa da aikata zanubai wal mutajarriuna ala ma'asihi wadanda suke kangarewa wajen sakon Allah subhanahu wata'ala ma qadarullaha haqqa qadrihi basu girmama Allah yadda ya kamata a girmama shi ba basu girmama Allah yadda ya kamata a girmama shi ba yanzu kuma abinda Allah ne yake faɗa game da munafikai yastakhuna minan nasi ولا يستخفون من الله وهو معهم اذ يبيتون ما لا يرضى من القول duk abinda zai tona asirin su a wajen mutane sai ga suna tsorata yahsabuna kullu sayhatin alayhi duk wata aya idan ta sauka sai tsammata to asirin su za a tona ko a yanzu zaka gani a al'adance zaka ga eh na'am akwai wanda idan yana aikata laifi shi bai da wanga kowa ma ya gan shi haka abin yake ko amma mafi yawancin masu laifi zaka ga idan aka tona asirin su ko da ba a gansu ba ba sa so a tona asirin su ba sa so kuma a bayyana cewa sun yi laifi kuma a lokacin da suke ta'ammuli da laifi idan suka ga mutane musamman wanda suke ganin kimar sa ya tsinkaye su to sai su dinga jin ba dadi to me yasa zaka yi ma bawa dan uwanka haka mahallicin bayin kuma baka masa ba alhali shi kuma yana tsinkaya yana ganin mutun a duk lokacin da yake yi kowane irin laifi ne in sata ne in annamimanci ne hada husuma tsakanin mutane duk abin da zai yi na laifi Allah ta'ala yana ganin sa wa muttali'un ala asrarih ala sarairih kaga Allah ta'ala yana tsinkaya duk abin da bayi yake bawa yake to kaga ashe ganin girman Allah subhanahu wata'ala zai sanya bawa ya yi yin abin da Allah zai ganshi a matsayin ya keta masa alfarma kan ya keta hurumansa to shine abin da ake kokarin fada wa ta'zimu hurumatihi yahulu bainahu wa bainal dhunub girmama alfarmar Allah zai sha makance tsakanin bawa da aikata zunubi wal mujtari'una ala ma'asihi ma qadarullahi haqqa qadar wanda suke kangara suke aikata wato sabon Allah to ba su girmama Allah cancantar yadda ya kamata a girmama shi ba wa kaifa ya yuqaddiruhu haqqa qadrihi yaya ma za a ce ya girmama Allah yadda ya kamata a girmama au yu'azzimuhu ko ya girmama shi ay yukabbiruhu dan abuna kalmomin mutaradifat ya za a ce mutum ma ya girmama Allah wayarju wa qarahu a ce yana fatan samun nutsuwa da ubangiji a cikin zuciyarsa wayajulluhu kuma a ce yana girmama Allah yana ganin daraja ta ubangiji man yuhawwanu alayhi amruhu aw nahyahu wanda aka walakantar masa da umarnin Allah da hannun Allah a wajensa wato abin da ake son fada wanda har umarnin Allah ya walakanta gare shi zai ki aikatawa hannun da Allah yayi ya walakanta a wajensa zai iya kutsawa to ya za a yi a ce irin wannan kuma yana ganin girman Allah balle ma a ce girman sa yadda ya kamata a ga girman sa mun fahimta ai ba zai yi ba yanzu misali uba ne sai sanya ma dan sa doka doka wanda bata abin nan fita daga farfajiyar shari'a ba wani je kaka ciro mana itacin abinci masalan wani je kaka debo mana ruwa wani je ka gonan nan ka duba kai kaza sai ki aikatawa baya aikatawa ce wani ka zauna ka jira har sai lokacin dan dawo kar ka je ko ina kuma yana fita shi ma uban yana fita shi ma ya fice ya ce yi kaza ya ki aikatawa ya ce kar ka yi kaza kuma ya aikata to don Allah yanzu wannan a ce yana ganin darajar babansa da girman babansa to kuma shikenan sai ya zama to ubangiji in ya sa doka an keta alfarmarsa yayi umarni an ki abi umarnin nasa kuma a hakan za a yi da'awa ana ganin girman Allah ai tabbas saba ma Allah tana nakkasawa bawa ganin girman Allah zuciya wannan tabbataccen batu ne shi yasa mali yace haza min amhalil mahal domin kudurta irin wannan ma yana daga cikin ababan da ba za su yi ba al mahal shine abin da ba zai yi ba wa abyanul batil yana cikin ma ƙarya ko ɓarna wacce ta fi bayyana wa kafabil asi uquba ai shi mai sako ya ishe shi a uquba an yadhma hilla min qalbihi ta'zima Allah subhanahu wa ta'ala misali a ce girmama Allah ta'zima Allah subhanahu wa ta'ala girmama Allah subhanahu wa ta'ala an yadhma hilla min qalbihi a ce yayi rauni a cikin zuciyarsa idma halla wa tad'afa kenan ya ishi mai sako uquba a ce girman Allah yayi rauni a zuciyarsa ko wannan aka bar shi da shi a ce mutum ba yanzu misali idan aka ce wa mutum ai wance baya ganin girman ubansa dan Allah wannan bai ishe shi musiba ba a ce ma ba wanda zai dake shi ba wanda zai ce masa komai kawai amma duk inda yaje ana cewa a wannan ai baya ganin girman babansa ai shi kada ya ishe shi bala'i to shine abin da malai yake kwatantawa annabi yace ya ishi mai sako a matsayin uquba kadai a ce girman Allah yayi rauni a zuciyarsa baya ganin girman Allah ko a kalamin mutane zaka ga wani in an masa ba daidai ba ko wani abin sai ce kai dai baka tsoron Allah ya boye masa ba ya boye ba don da aka ce baya tsoron Allah ba ya bansa akai ba to wannan kadai ya ishe shi uquba wata azimu hurumati yi balle a ce wato abin nan wanda girman Allah ya rauni a zuciyarsa wata azimu hurumati yi da kuma girmama alfarmar ubangiji wa yuhawwanu alayhi haqquhu kuma a ce haqqoqin Allah sun walakanta a wajensa sun raunana wa min ba'd uqubati hadha yana daga cikin irin uqubar da wannan nau'i yake yi ma'ana wannan salo na uquba wanda sabon Allah yake yi wa mutane an yarfa Allahu mahabbatahu min qulubil khalq a ce Allah madaukaki ya dauke kwarjinin sa a cikin zukatan bawa cikin zuciyar mutane ba sa ganin kwarjinin Allah sako yana sanyawa a hankali bawa sai dai ganin kwarjinin ubangiji in an ce girmama ubangiji shine duk abin da ya umarni da duk abin da ya hana ba a san a saba kurjinin ubangiji zai iya daukan ma'anan duk lokacin da aka ambaci ubangiji mutum sai ka ji ya shiga taitayin sa zuciyarsa za ta rauƙama saboda kwarjinin Allah. الذين إذا ذكر وإذا ذكرت آياته ذاتهم إيمانكم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله إذا ذكروا الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون kaga wajilat qulubuhum me yasa min mahabbati duk lokacin da suka tuna Allah sai zuciyarsu ta kada me yasa saboda kwarjini a zuciyarsu akwai kwarjinin Ubangiji daga an ambaci Allah shikenan zaga mutum ya rusuna ya razana ai shi sa mala'iku idan Allah ta'ala ya magana suke suma sai su fada suma yace wa hum min khashyati mushfiqun to dan haka daga cikin irin wannan nau'i na uquba da sako yake jawowa an yarfa Allah subhanahu wata'ala mahabbatahu min qulubil khalqi shine Allah ya dauke kwarjinin ganin kwarjininsa a cikin zukatan halitta zukatan bayi wa yuhawwina alaihim kuma yarawna na musu wannan wa yastakhfuna bihi sirka kaskantar da shi istighfar shine kaskantar da Allah kama hana alaihi amrahu wastakhaffa bihi kamar yadda shi ma mai saban wato umarnin Allah subhanahu wata'ala ya raunana a gare shi wastakhaffa bihi kuma yake ganin sa walakantaccen abu fa ala qadri muhabbati al-'abd lillahi yuhibbuhu an-nas abisa gurgudan son da Allah yake wa bawa ne mutane ma za su so shi gurgudan son da Allah bawa yake ma Allah da manzansa gurgudan kuma yadda Allah zai sanya masa kabuli a zukata sai mutane su shi masu so shi nai ana maganar mutane ba fa ana nufin waye kowane duk an hari ba a'a ana nufin mutane masu bin Allah mutane salihu ai su ake la'akari da su yuyu kan ai ba a wa aktharuhum la yaqilun kaga da yawa mutane ba su da hankali ba ko ake nufi ba ana nufin mutanen kirki sai su ji suna kaunarsa mutum yana yawan kaunar Allah kaunar Allah ta karu a zuciyarsa ta ina ake samun kaunar Allah da'a ga Allah da manzansa ko shine alama na ana san Allah da manzansa kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni in har da gaske ne mutane suna san Allah mushrikai da suke da awar ai suna san Allah kaza to inda gaske ne kuna san Allah fattabi'uni yahudawa da kristiyani suke da awar suna san Allah to inda gaske ne ku bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wato bin annabi da abin da yazo da shi shine alama na soyayyar Allah to kina she idan mutum yana yawan bin Allah da manzansa a bisa umarni da hannun da yayi to wannan alama ne na son Allah yana kiyaye dokokinsa to gurgudan son da yake ma Allah gurgudan kuma yadda Allah zai sanya masa kabuli bainan nas mutane su ji su ma suna san sa mutanen kirki wa la qadri khawfihi min Allah kuma gurgudan yadda yake tsoron Allah yake taka tsantsan da lamarin Ubangiji ya khafuhul khalq haka shi ma Allah ta'ala zai sanya mutane su taka tsantsan da lamarinsa ba wai su dinga tsoronsa kamar sun ga giwa ko ai kura ko damusa ba a'a za su dinga kaffa da lamarinsa ba sa san su saba masa saboda idan mutum yana bin shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wanda ya fi shi daraja a wajen Allah ba mutumin da ake kaunarsa a cikin mutane kamar sa sallallahu shi kadai ne musulmi za su iya sadaukar da rayuwarsu har a yanzu ba su taba ganin sa ba har a yanzu mutane za su iya sadaukar da rayuwarsu idan aka zagi annabi wani wallahi over his dead body aka taɓa manzon Allah to anan zaka ga musulmi amma misali yanzu kirista da suke bautawa ma annabi Isa suke ganin ilahiyarsa suna zagin sa babu irin muzanta shi wallahi alazim da ba sa yi suna muzanta shi je kai kasar turai ka gani duk kwanan nan ma ina mahaukacin America ya ce shi ma Jesus ko bai faɗa ba mahaukacin White House shi ma ya ce shi Jesus ne kuma hakan shi wai yana daga cikin masabin Christianity wai ba Allah shi radda mu gaba to kaga annabi ba wanda ya kai shi sanin Allah ba wanda ya kai shi bin Allah subhanahu wataala ala inni a'lamukum billahi wa akhshawukum aw kama kallan nabi sallallahu alaihi wasallam sai ce nafi ku sanin Allah kuma nafi ku kiyaye dokar san ta kasan sa to don haka ko amu cikin bayi wa ala qadar khawfi min Allah yakhafu al khalq gurgudo yadda mutum yake takatsan san da ubangijin sa to haka mutane za su yi takatsan san da shi wa ala qadar ta'zimihi lillahi wa hurumatihi gurgudo yadda yake girmama Allah yake girmama alfarmar Allah yu'azzimu an-nasu hurumatihi haka shi ma mutane za su girmama alfarmarsa su kiyaye masa alfarmarsa su girmama alfarmarsa kaga ashe kenan in ka akkasa gurgudon yadda mutum yake saba ma Allah subhanahu wataala baya tsoron sa gurgudon yadda mutane za su ganshi sakarai kenan ba tsoro akwai tsoro na cutarwa kaga mutane suna tsoron kamar yadda suke tsoron kura yanzu dan Allah ka game da kura a daji kana tsoronta ko baka tsoronta kana tsoronta to amma wannan tsoron nata da kake kana girmanta kake gani kana ganin darajar ta ne da sauransu cutar wata kake tsoro shi yasa in ka ganta sai ka buye kana kaffa kaffa baka so kai motsi ta ji in tana na sai ta bar gun ko da ke ita ko baka yi motsi ba za ta shanshano ka to don haka a cikin mutane ma akwai wanda suke kamar kura tsoron da ake makura haka ake tsoron su sharin su ake tsoro amma ba wai dan ana ganin kimar su ba akwai wanda kuma ana kiyayewa ne saboda darajar sa ba abin da zai iya kowa amma ana ganin darajar sa to irin wannan ne kwatancin ake mare yace wa kaifa yantahiku abdun hurumatillah yaya ma za a ce bawa ya keta alfarmar Allah wa yadma'u Allah yantahikan nasu hurumati shi kuma ya kwadayin wai mutane ba za su keta alfarmar sa ba shi da alfarmar sa yace Allah wace ta bi to shi ya keta alfarmar Allah kuma shi baya san a keta tasa ba zai yiwu ba to sai ga mutane sun keta alfarmar sa saboda bai kiyaye dokar Allah ba am kaifa yuhawwanu alayhi haqqullah ko kuma yayi za a ce haƙƙin Allah ya zanya walakanta a wajensa yayi rauni wala yuhayyinuhu Allahu ala an-nas kuma a ce muta shi Allah subhanahu wataala kuma ba zai walakantar da shi ya raunanar da shi a wajen mutane ba ay al jazaa'u min jinsil amal ko haka abin yake am kaifa yastakhifu bi ma'asi Allah ko kuma ya za a ce ya rika ganin sakon Allah ba matsayin kome ba wala yastakhifu bihi al-khalq kuma a ce mutane shi ma ba za su ganshi a matsayin ba kome ba cikin jama'a don haka in har ya ga sakon Allah ba kome ba ne to sai Allah ta'ala ya sakan ya masa da abin da yayi mutane ma za su ganshi ba kowa ba ka san wani shi ba abin da ya dame shi kaman tashin hankali a wajensa a ce mutane ba su girmama shi ba Allah da gaske wallahi wani a ce mutane ba su girmama shi ba gara ya danyi asara wata dukiya yana son a girmama shi kuma shi baya girmama Allah to kaga sai Allah ya masa ukuba ta nan ko sai ya zamanto mutane kuma ba su dauke shi kome ba shi wannan kawai ya ishe shi bala'i kullun zuciyarsa a dugun zume amma da zai dawo ya girmama Ubangiji to bai farga ba sai ya ga Allah ta'ala ya bashi daraja shine malai yace wa kad ashara subhanahu ila hadha fi kitabihi Allah madaukaki yayi ishara zuwa ga wannan a cikin littafin sa mai daraja alqur'ani inda zikr uqubati dhunub lokacin da Allah madaukaki ya ambaci irin uquba da ake yi a dalilin zunubi uquba da take samun mutane a dalilin zunubi wa annahu arkasa arbabaha cewa Allah ta'ala ya warbadda wadanda suke masu aikata zunubi sune arbab jam'i na rab wato wanda yake aikatawan kenan Allah ya warbar da su bima kasabu saboda abin da suka aikata Allah ya warbar da su saboda abin da suka aikata wa ghatta ala qulubihim kuma Allah yayi rufi akan zuciyarsu yadda haske ba zai shiga ba fa tabaa alaiha bi dhunubihim Allah sai ya dabki akan zuciyarsu a dalilin zunubin su domin zunubi yana kullewa kan zuciya har a ƙarshe ya sanya mata qulufu wa annahu nasiyahum kama nasuhu kuma Allah ta'ala ya manta da su kamar yadda su ma suka manta da shi ma'ana Allah ta'ala ya walakantar da su ai ubangiji baya mantuwa ko وما كان ربك نسيا واهانتكم كما اهانوا دينه الله يا ولاقنتر da su kamar da suka walakantar da addinin sa وبيعهم كما ضيعوا امره الله يا توزرتر da su kamar da suka توزرتر da umarnin Allah subhanahu wa ta'ala wato Allah yana yin mutane sakamako ne a duniya gurgudun abinda suka mu'amalanci ubangijin su sau da yawa ولهذا قال تعالى في آيات سجود المخلوقات له دو هكا نن الله سبحانه وتعالى يفدا cikin aya da ya ambaci halittu baki daya suna yin sujuda ga Allah Allah ce wa man yuhini Allah fa ma lahu min mukrim alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wal ardi wash-shams wal qamar wan nujum wad dawab wash-shajar والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم ان الله يفعل ما يشاء فكذا الله يا امبت دوكا ده حالتو na sama da kasa da jamadat da nabatat duka suna sujuda ga Allah shin baka gani ba cewa abin wadanda suke sama mala'iku da wadanda suke kasa baki daya har duk dabbobi da suke kasa Allah madaukake yace wa shamsu da rana wal qamaru da wata wan nujumu da taurari wash shajaru da bishiyoyi wad dawabu da dabbobi baki daya wa kathirun minan nas da dawa ma a cikin mutane wanda suke masu imani Allah ka dawamar da mu duk suna yin sujuda ga Allah amma sai ayatin Allah yace wa kathirun hatta alayhi al'azab amma akwai da yawa wadanda su azaba ta tabbata akan su dan ba za su yi imani ba tunda suka ki yin sujuda ga Allah madaukaki suke sujuda ga wani Allah ko kuma suka kangane suka kafirce to sai Allah ya ce wa man yuhini Allah shine abinda malai ya gusuro wa man yuhini Allah to duk wanda Allah ya walakantar da shi fa famalahu min mukrim ba zai taba samu wanda zai daraja ta shi ba in Allah ya walakantar da mutum to ba zai samu daraja ba kullum anan ina cewa daraja daraja tana kasancewa ne daga wajen wa daga wajen mutanen kirki darajantawa irin ta mutanen kirki ba ta kowa da kowa ba ai tsoron ma ko wanda suke ganin darajar sa ko da Netanyahu amma yana daraja ne a wajen mutanen kirki ba sai daraja a wajen mutanen kirki ko kristocin ma su ma ba sa ganin sa da kima suna ganin su mutanen banza ne azzalumai a in gaba da gaba suke ce musu criminals su ce musu murderers su ce musu kaza da kaza akwai walakantuwar da ya wuce wannan amma wanda ta Allah subhanahu wataala ya sanya masa daraja ko shi kadai yake tafiya gashi a idan mutane ana ganin sa ba kowa ba amma ba wanda zai iya fuskantar sa da maganar banza ai darajar ta wanke sai Allah ya sanya masa kwarji ne ya sanya masa daraja a cikin al'umma kuma zaka ga bayin Allah malamai suna da irin wannan daraja duk da ana samu daidai ko har a cikin mutanen kirki ma an kakkashe su an kakkashe daga cikin mutanen kirki hatta sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama an zo an kewaye su an kashe wasu Uthman ibn Affan hisar aka masa a gidansa kwanaki sannan aka shiga aka sassare shi yana karatun alqur'ani Ali ibn Abi Talib kashe shi aka yana sallah ya dawo daga masallaci wasu suka ce a wani kauli an san malamai da yawa wanda aka kakkashe su akwai wanda aka dinga azabtar da su Imam Ahmad ibn Hanbal ya sha wahala kuma kaga mutanen kirki ne amma yayi al'amarin yazo da ya karshe
darajar su ta sarai darajar su bata sarai ba bata sarai ba Allah yakan jarabi bayan sa hatta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen yaki wasu sun tafi dan su kashe shi suka masa rotsi suka masa abin nan yana ya kaso suka masa raunuka a jiki to amma daraja kuma tana nan a wanzu ila yawmil qiyamati eh duk lokacin da aka ambata to za a ce ko da Kirista za su ce Muhammad is the best that's what one kowane irin ma'auni idan ana yi na shugabanni za ga an sa shi ne number 1 ko da waɗanda ba musulmi ba to kaga ai Allah madaukaki ya sanya daraja ga waɗanda suka bi shi amma wanda kuma ya walakanta Allah ya walakantar da shi ba za ka samu mai ba shi daraja musamman a cikin mutanen kirki ba wa man yuhina Allahu fama lahu min mukrim falamma hana alaihi musujudu lahu yayin da ya zamanto sujuda ga Allah subhanahu wata'ala ta walakanta gare su wastakhaffu bihi suka dauke ta ba komai ba walam yaf'alu kuma walam yaf'aluhu bas aikata sujudar ba ahanahum Allah sai Allah ya walakantar da su falan yakul lahum min mukrim da haka ba za su samu mai girmamawa wanda zai girmama su ba ba'da an ahanahum Allah bayan Allah ya walakantar da su وَمَنْ ذَا يُكْرِمْ مَنْ أَهَانَهُ اللَّهُ وَنَيْنَي مَا زَي جِرْمَ مَوَنْدَ أَلَّا يَسَنْ يَمَسَ وَلَا كَنْتُوَا دو واند الله يسن يامس ولا كنتوا تو بزاك سامو واند زي جرم ما شبا أو يهين من أكرمه الله وانين كما إسي يا كسكنتر دك واند الله مدعوك كي يباشي تراجع wanda Allah ya bashi daraja to ba wanda sai ya kaskantar da shi to kaga wannan duka sabo yakan jawo bawa ya daina ganin girman ubangijinsa shay'an fa shay'a har sai zaman to kawai ubangiji yana ganin sa wani dai gashi nan dai babu yaqini a cikin zuciyarsa babu ganin girman ubangiji din saboda ya sarai a dalilin ta'ammuli da sabo yau da gobe yau da gobe yau da gobe har waɗansu ma suna musulmi saboda tsananan sabo da suke watan sai su samu kansu a tamkar kafirai saboda ba su ma yadda da abin da yake na cikin nasosi ba jinsa kawai suke zuciyar ta riga ta bushe to kaga idan mutum yake wannan munsali sai ya zamanto ya walakanta a nan duniya ko da waɗansu sun bashi daraja saboda tsoransa ko kwadayin abin hannunsa to a kiyama kuma sai ya raina kansa sai ya ganshi a lokacin da ba abin da yake tasiri a bawa sai aiki a kiyama ka san ba a maula ba a bambadanci ba a fadanci ba a tambamawa dan haka duk wanda ya tashi yana tashi ne da ayyukansa ayyuka kuma su ne wadanda suke bawa mutum kima in an tashi za a tafi wajen tsayuwa akwai wanda da kafa za su tafi amma kuma ana nuna musu hanya akwai wanda shi kuma akan abin hawa zai tafi tamkar akan abin hawa wasu suka ce a zahirin abin hawan ne Allah zai tanada da za su hau kuma akai za su tafi muqifil qiyama to kaga shi akwai wanda suke tashi da darajar su akwai wanda kuma zai tashi da raunuka ma a jikinsa da cuta wani ya tashi gefen tsagin jikinsa a shanye wani kuma ya tashi a yi shi dan kankani kaman kiyashi ko yana taka kansa kuma yana jin nauyin jama'a ba kuma yadda ya iya kaga an walakanta shi to haka nan dai ubangiji Allah ta'ala ya tada mu kyakkyawar sifa wani fasali yace faslu kathratul ma'asi tastad'i nisyana Allahi li'abdihi yawan sako yakan jayo ubangiji ya manta da bawansa me yake nufi da mantawa za mu ji bayani insha Allah yace wa min uqubatiha yana daga cikin uquba wanda sako yake yi ma bawa annaha tastad'i nisyana Allahi li'abdihi wa tarkihi wa takhliyatihi bainahu wa baina nafsihi wa shaytanihi.
Sabo yana jawowa nisyan Allah li 'abdihi, Allah madaukaki ya manta da bawansa.
Wa tarkihi kuma ya rabu da bawan nasa, Allah ba zai shiga cikin lamarinsa ba.
Wa takhliyatihi bainahu wa baina nafsihi,
ya jawo Allah ta'ala ya wofantar da bawan
ya rabu da shi, shi ne takhliya,
ya rabu da shi. Bainahu wa baina nafsihi, tsakaninsa da kansa,
wa shaytanihi da kuma shaytaninsa, ma'ana Allah ba zai shiga lamarinsa ba, sai ya bashi,
ya wofantar da shi, a bashi da shi da kansa
da kuma shaytaninsa.
Annabi kan yi addu'a cikin addu'o'insa
da yake azkarinsa bayan masa,
yana roƙon Allah subhanahu wa ta'ala kada ya bashi
shi kadai,
kada ya bashi da dabararsa tarfata ainin ko da kyaftawan idan.
Wala takilni ila nafsi tarfata ainin,
kada ka banni ni da dabarata ko da kyaftawan ido, kullum ka riƙa shiga lamarin yaya Allah.
To kaga idan mutum ya yawaita saƙo, Allah kan bashi da shi da kansa,
sai a bashi da dabararsa,
sai a bashi da shi da shaytaninsa da yake kaga masa abubuwan da zai aikata,
Allah ba zai shiga lamarinsa ba.
Mala yace wa hadha ahlakul halaki, wannan ku shine halaka mafi girma,
alladhi la yurja ma'ahu naja,
wanda kuma in har mutum ya kai wannan matsayi,
la yurja ma'ahu naja,
ba a fatan tsira in dai mutum yana tare da wannan yanayi,
a ce Allah ya rabu da shi,
baya shiga lamarinsa,
to wannan halakar babu wanda ya kaita.
Qala Allahu ta'ala,
Allah madaukaki yace
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون.
الله يجزي أكون دسنك إيماني اتقوا الله كي يعيدك الله فا
ولتنظر نفس قوة ري ta duba mana,
ma qaddamatil ghad,
abinda ta gabatar ta yi tanadi dan gobe,
yaushe ne gobe?
Kiyama.
Kowa ya duba raritarsa,
ya duba asusunsa,
ya duba account dinsa,
me ya tanada
ga tafiya mai tsayi,
wani guzuri ya dauka,
ana bukatan guzuri,
a tarba an ta kona rafiqa qaumin lahum zadun wa anta bighayri zadi,
ka so ne hanya ta hada ku kai da mutane,
kowa da guzurinsa kai kuma bakka,
baka so haka ba,
kana maula ko a nan duniya,
ba za ka so ballantana a kiyama ba a ba wa kowa komi,
in kana ne ganin rowa to a kiyama ne
nafsi nafsi,
ba wanda zai ba wa kowa
guzurinsa.
To shine Allah ta'ala yake nusar da mu,
wal tanzur nafsun, kowace rai daidaikon mu,
shi yasa aka ce wal tanzur nafsun,
saboda kowace rai ta kanta take nafsi nafsi yake cewa,
babu taimakekeniya ba kiyama,
wai wani ama karo karo
dangi su zo su hada maka lada, ya ce
oh Allah sarki wane,
ka gani can zabaniwa za su kamu, zo mu dan masa karo karo,
ba ruwanka da shi,
dangantakar a nan duniya ta kare,
a mokifin kiyama ai ba ruwanka da kowa,
sai lokacin da aka zo aka shiga aljanna,
nan kuma za ka tuno wananka da wananka.
Wattaqullaha, Allah ya sake cewa ku kiyaye dokar Allah,
kaga an yi kuri
ga umarnin da aka yi cewa kowace rai ta duba mai ta yi tanadi dan gobe,
sai aka masa kuri da attaqwa,
taqwallah,
aka ce ya ayyuhal ladhina amanu ittaqullah
wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad,
sai aka ce kuma wattaqullah,
me yasa aka masa kuri,
a ce ku yi guzuri dan gobe,
amma sai aka yi wa kuri abun kuri
da takawa
kafin sa da bayan sa,
me hikima?
Ha,
ban ji ba, eh bayan jaddadawar fa yawa a nuna maka shi wannan kiyaye dokar Allah din ita ce asalin guzurin kamar an baka likeci ne satar ansa aka baka da farko aka ce wattaqullaha ka fa kiyaye dokar Allah bu umarnin sa ka bar abin da ya hana sai kuma aka ce kowannan ku fa ya guzuri dan gobe sai aka sake cewa bu umarnin Allah kuma ka bar abin da ya hana mun gane ko wato a nuna mana ashe nafsu taqwa ita ce azzadun azzadul muballagu shine zai isar da kai tudun nasira Allah ya samu dace inna Allah khabirun bima ta'malun Allah yana bada labari ga abin da kuke aikatawa sai Allah ya ce wala takunu kashedi ake mana kar fa ku kasance kallazina nasallaha kamar waɗannan da suka manta da Allah fa ansahum anfusahum su ai suka manta Allah masu saba wa Allah musamman yahud da nasara da sauran kafirai nasallaha fa nasiyahu sun mance da Allah sai Allah ya manta da su to Allah ya ce kada ku kasance kamar waɗannan nasallaha da suka manta da dokokin Allah fa ansahum anfusahum sai Allah ya mantar da su kawunan su ma ulaika humul fasikuna Allah ya ce waɗannan su afasikai fa amara bi taqwahu sai Allah ya umarni akan ayi taqwa a kiyaye dokarsa wa naha an yatashabbaha ibaduhu almu'minuna biman nasiyahu bi tarki taqwahu kuma Allah ya hani cewa kada bayin sa mu'minai su yi kamanceceniya biman nasiyahu da wanda ya manta da Allah ta yaya manta da Allah bi tarki taqwahu ya daina kiyaye dokar Allah to kar ku zama kamar su wa akhbara annahu aqaba kuma ya bada labarin cewa ya fai horo man taraka taqwa ga wanda yaki ya kiyaye taqwa yaki ya kiyaye umarnin Allah to Allah ya masa horo bi an ansahu nafsahu Allah ya mantar da shi ma kansa shi karan kansa ya manta da essence na rayuwarsa akwai musibar da ta wuce wannan mutum a mantar da shi shi karan kansa ma ya manta shi shi waye ya manta ma da manufa ta rayuwa wallahi ba wanda ya san manufa rayuwa ya san ma'ana ta rayuwa kamar musulmi musulmi shi ya san ma'anar rayuwa saboda shi yasa sai kaga musulmi shi ba abu ba ya daga masa hankali right na suicide yafi yawa a cikin kafirai kalla kaga musulmi ya rate kansa saboda abin da yazo masa ya san dama ita wannan rayuwar cike take da mai tajriba tajriba wa yabluukum bish-sharri wal-khairi fitna wa ilayna turja'un kuma an san zuwa ga Allah za a koma ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون to kaga shi musulmi yasan essence na rayuwa kuma yasan ita wannan rayuwar daga farkon lokacin da mutum ya mallaki hankalinsa ya balaga kenan shekara 15 har zuwa lokacin zai mutu gwagwarmaya ce wajen tara lada da nisantan abinda Allah ya hana da kuma aikata abinda Allah ya ce dama ya san wannan shi musulmi ya san an halicci rayuwa da mutuwa ne dan jarrabawa allazi khalaqal mautu wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala to babu wanda ya san ma'anar rayuwa ajaban li amrul mu'min inna amrahu kulluhu lahu khair in asabathu sarwa'u shakara fa kana khairan lahu wa in asabathu darwa'u sabara fa kana khairan lahu don haka shi musulmi ya san essence na rayuwa shi yasa baya daga hankalinsa idan abu ya same shi na musiba baya bankama idan abu mai daɗi kuma ya same shi kuma kullun yana shi yasa kullun ko a cikin Nigerian Christians na sha ganin mai sunan su irin dan clip video clip da za a turo min ta WhatsApp sai gani yadda kristoci na sha ganin irin wannan su dinga yabon musulmi akan waɗansu abubuwa har a cikin churches na gaga pastoci suna yabon ɗabi'ar musulmi wallahi su dinga mamaki suna cewa su waɗannan wai ku da kuke kusa da Christ kuka san muhimmanci na abubuwa amma waɗansu kuma sun fi ku kiyayewa Kai da ma kuna kun karya ne shi yasa bai shiga zuciya ba. Kaga suna yabon musulmi wani pastor yake ambatawa yana cewa su yanzu musulmin nan so biyar zai je su yi sallah amma mutun ya zo shi coci sau ɗaya a sati ma wani ba zai iya zuwa ba. Su ku kullun sai sun yi sau biyar. Da daddare su tashi a waya da su baya ke faɗa. Su tashi su yi yana faɗa ya ce under scorching sun. Yace ka gansu sun zo prayer mat kawai za su saka su zo su yi sallah su kashe kan hanya. Yace za ga mutum da babbar mota mai kyau babban mutum mai kuɗi sai ya zo ga talakawa mutum ya aje kuskus yana sai da abin nan taras sai su zo sai su haɗa sahu. Yace alhali ku kuma mai kuɗi idan ya zo in ma baka aje masa wai kujerar farko a coci ba ta sahun farko ba sai kaga ya yi fushi sai ma ya daina ba da taimakon da yake bayarwa a cocin. To ai shi musulmi shi ne ya san Ubangiji. To nan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wala takunu kallazina nasullaha kada ku zan kaman waɗannan da suka mance da Allah fa ansahum anfusahum sai Allah madaukaki ya mantar da su kawunansu. Shi ne nan ya ce fa amara bi taqwahu ya yi umarni da a kiyaye dokarsa wa naha an ya tashabbaha ibaduhu almu'minina biman nasiyahu bi tarki taqwahu ya hana kuma bayansa mu'minai kada su kamanceceniya da duk wanda ya manta Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙi ya kiyaye dokarsa. Wa akhbarakum ya bada labari annahu aqaba man taraka taqwa ya yi uquba ga duk wanda ya watsi da taqwa bi an ansahu nafsahu Allah ya mantar da shi kansa. Ai abinda ake nufi an sahu masalihaha Allah ta'ala ya mantar da shi mutumin maslahar kansa bai san menene abinda zai na maslahar kansa ba sai aka mantar da shi maslahar kansa ba aka mantar da shi maslahar kansa. Allah ya sauka wa akhbara inani وما ينجيها من عذابه aka mantar da shi abinda zai tseratar da wannan ran nasa daga azabar Allah shi yasa sai ta aikatawa. وما يجيب له الحياة الأبدية da kuma abinda wato وما يجيب له الحياة الأبدية da kuma abinda zai tabbatar masa rayuwa ta har abada sai aka mantar da shi baya bi me zai wanzar wa mutai rayuwa ta har abada. Na'am me zai wanzar wa mutum rayuwa ta har abada bin Allah haka ne ko domin idan mutum ya mutu ai bai mutu ba. Kaga shahidai Allah madaukaki ya faɗa dangane da su wala ta hasabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya. Kaga alhayatul abadiyya kenan in kuma sun tashi sake dorawa za su yi su shiga aljanna dadi bisa dadi. Shi wannan da ya manta da Allah sai aka mantar da shi wannan janibin. Wa kamala lazzatiha yadda zai samu cikar jin daɗin rayuwa ma sai aka mantar da shi. Wa sururiha yadda zai samu farin ciki aka mantar da shi. Wa na'imiha kai hadda ni'imar ta ma wallahi sai aka mantar da shi. Aka mantar da shi samun waɗannan bai san yadda zai kyautata rayuwarsa ba bai san yadda zai samu ni'ima mai kyau ba a duniya bai san yadda zai samu kamala ba bai san yadda zai samu kuma rayuwa ta har abada ba wannan duk sai aka mantar da shi. Naga Elon Musk da ake gani shi yafi kowa kuɗi a duniya a bidiyo clip ɗinsa shekarun baya ne ma zai kai wajen shekara biyar ina tsammani lokacin AI ɗin ba bata bayyana ba ana hira shi ɗan ƙaramin waje ne kawai aka yanko dan jarida a tsaye ma suke a ko a wani mansion dinsa ne ko meye dan jarida yana tambama shi yanzu kai irin yadda kake din nan ya kake ji yanzu akan cewon duk duniyar nan babu wanda kai ka kuɗi wallahi fuskar sa ta kai ci babu annashu a cikin fuskar sa idanansa cikin idanansa akwai tsantsan takaici din a cikin idansa sai kal dan jarida yace bana jin komai yace na san mutane suna kallona kowa yana aspiring ya zama ni yace amma wallahi ba na fatan mutane su zama ni kar mutun ya fatan ya zama ni abin da ya fada ke kar mutun ya fatan ya zama ni ina abin da ya fada ke kar wani ya fatan ya zama shi shi ya san ukubar da yake cikin ta shi ya san takunkumin da yake cikin rayuwa da rashin walwala da rashin jin dadi da yadda masu bautar dodo suka sashi suka rike shi dan ka san irin wannan dama ai amfani yake da su su suke dagawa a kudin da gaske ne ka gansu dan an cewa ne yafi kowa kudi da gaske ne ai ko fada ake yi ko kana saba musu kuma sai ya ce to yanzu an dawo da kai baya ba ga Bill Gates ba an ce covid ya kashe mu sai kuma mutuwar ta tsaya a kansu ai ba su suka halice mu balle su kashe munafukan Allah a rage population din Afirka da waɗansu countries a Asia sai Allah ya juyar kuma aka fi samun bala'in a wajensu nasarar ba samu nasarar ba yana mai kuɗi abin nan na ɗaya a duniya aka maido shi na biyu ne ko na uku daga nan ma suka warko da shi ƙasa ko na nawa rai yake yanzu ba mu sani ba kuma aka ce sai ya saki matarsa to shi haka kawai sake ta ba ko ne sake ta ba dole aka sa suka sako kuma aka raba empire tasa rabi nata rabi nasa dama aiki ake sa dillale ne ai to kuma yanzu ka idan ka ga Bill Gates din wani burge ka zai yi don Allah burge ka zai yi wallahi alhajin garin ku yafi shi yafi shi alamar kudi yafi shi alamar jin dadi da wasu abubuwa duka da kwanciyar hankali ya shigo masallaci shi ai sallah da shi shi ko ba zai iya ba don haka idan mutum ya manta da Allah sai a mantar da shi essence na rayuwarsa wata shekara ina ji na taɓa baku labari shekarun baya ne can zai kai shekara 15 ko ya wuce haka ma wallahu a'lam na ji a gidan radio na Deutsche Welle lokacin ina shawarar radio kafin in gaji sai aka ce wani mutum ne lokacin internet ba ta yawaita ba mu dai anan bamu da ita ji na yi internet mu dai anan ba ta yawaita ba nan azarai dai babu lokacin wai wani ne ya tura a internet shi fa ya ci nama duk nama kala kala har wasu kasashe ya je testing nama nau'i na dabbobi ne na macizai ne tsuntsaye ne abinan tsutsotsi ne wane ne saurukinsu ya ce nama ɗaya ne shi bai ci ba na mutum amma yana roƙo ko akwai volunteer wanda zai amince masa kuma cikin ikon Allah sai wani shi kuma sai ya rubuta masa a mail ɗin nasa shi watsawa ya sai masa tura masa ta mail ɗinsa cewa shi ko ya daɗe dama yana fata wanda zai cinye shi don ya gaji da duniyar kuma sai suka yi appointment shi wanda zai cinye shi maya shi ya tura masa ticket kuma ticket ɗin one way ticket ne ba return ticket ba akan cewa kawai sai zuwa cinye shi ne kuma wallahi sai zo din a gidan radio naji a lokacin akan a Germany ne kuma abin ya faru sai ya zo shi da ya zo shi yace kai ne abin nan date din da suka yi a date din kuma ya zo kai ne wa da yace eh ni ne a da aka gaggaisa aka abin nan aka danyi dan hira sai yace to in ka kintsa sai ka yace a shi a kintsa yake shi wanda za a yanka fa kuma suka tafi ta bayan gida ya nuna masa inda zai kwanta kuma ya kwanta ya dauko igiya ya daure shi ta mai yanka da gaske ya sassara nama ya saka kayansa a fridge wanda baya so kuma ya samu wani waje ya tona ya bisu bayan backyard ɗinsa ya cinye naman sa a hankali sai abin ya bunda shine sai aka kama shi wannan din sai ka kawo takaddu da murasalat da suka yi a tsakaninsu da wanda aka yi a internet a bisa consent ɗinsa ne ba wai forcing ɗinsa ba kuma ba kamo shi ba shi ya so da kansa duk da haka dai kotu ta ɗaure shi wallahi cikin ikon Allah wata rana kuma ina ganin talabijin na DWTV ina kallon labarai lokacin shi ma tun ina ganin labaran ka san yanzu ina gajiyar labar ko na Najeriya ba na san ji wallahi cikin ikon Allah sai naga shi mutumin a lokacin an kai about 7 years sai aka ce wata kotu tace sai ta yi reviewin wannan kesin bata yadda da hukuncin da aka yi na baya ba yayi sassauci wallahi sai naga shi mutumin shi ma yanda ya cinye wancan din gashi aka nuna shi a kotu a tsaye har aka nuna gidan nasa har aka nuna bafiya din nasa inda aka tono ƙasa wanda aka ji ake auna aune na sauran tarkacen da baya bukata wanda ya binne an da samu dan gura kutsa kana to wanda me zai nuna maka nasullaha fa nasihum wa nasullaha fa ansahum anfusahum sun manta Allah ne sai Allah ya mantar da kansu maslahar kansu ba basu iya fahimta the essence of livelihood ba me yasa ma suke raye da yawan su ba san me yasa suke raye ba dan basu da ansa a Qur'ani ake samun ansa to su kuma basu da ansa nan me yasa mu aka halicce su kuma a ina ake samun kwanciyar hankali basu da shi shi yasa idan suka shiga cikin damuwa to basu da wani alternative sai suka shekar su to irin wannan labaran suna nan da yawa wanda yake nuna maka sun manta da Allah ne sai Allah ya mantar da su kawunansu to shine Allah yake gaya mana kar fa mu zama irin su domin idan mutum yana aikata sako shay'an fa shay'a to zai kai shi shima irin gandun da suka je ubangiji Allah ya tsare ko da bamu zo kan gaba ba lokaci yayi haka zamu tsaya abinda muka faɗa daidai Allah ya tara mu cikin lada wanda muke kuskure Allah ya yafe mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم